بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah muna masu neman shekir godiyar mu ga Allah mai kowa mai komai da ba mu ikon halaltuwa wannan masallaci da zai gabatar da abubuwan da aka saba ana yi dukkan ƙarshen wata don haɗe majalisu na karatu don a samu fahimta ɗaya fiye da malamin da zai gabatar mana da wa'azi. Mun yi magana da shi yanzu nan wanda ya sha fara ya ga mana ya san hanya wasu ne abubuwa da suka sha fara shi yanzu a sha Allah. Ba tare da ɓata lokaci ba zan gayyato shugaban zama wanda shi ne chairman wanda zai kula da zaman da za a yi da kan yi wasu jawabai na sa kafin shi malam ya zo da yanda malam ya zo kuma ya gabatar da malam sannan a ci gaba. Wanda zai zama shugaban zama a wannan zama na shi ne malam Ali Malam. Sadaka malam yana da bismillah ka zo ka ki kudiyar ka sama. Malam Ali Malam. Bayan wannan kuma muna ba da uzuri da rashin hadarar shugaban majalisar malamai jihar Kaduna. Kuma limamin babban liman na wannan ruwa malam Aliyu Abdullahi Teres bisa ga rashin halartarsa saboda ƙungiya ta sa wasu ayyuka a birnin Kebbi jiya bayan gama wasu suka wuce su da kaba zai samu halarta su bisa ga wannan ne sai sha baka da zan yi na jin magana zuwa ga shugaban zama kafin halartowar shi malam da zai gabatar da wasu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.
Shi ne hukukun sha haƙoƙin maƙwabci haƙoƙin makwabci akan makwabcinsa su da ta shi gaban zama su yi
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا صفات الله تعالى ودي كتر تحكم وشكل وانا مسلاتي مسلاتي محمد بن عبد الوهاب دكي كوانا لا إله زمهراء أنا نتدن جكم أذاريا ما هكو جم جساق مناسبة جاء muka ji malamin gabatarwa ya gabatar kan cewa za mu yi wa'azi ne akan abin da ya shafi haƙƙoƙin makwabta, haƙƙin makwabci akan makwabcinsa. A yau muna daren biyu ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1439 wanda wannan ya zo daidai da nawa ne ga watan Turawa ne watan Mace 18 ga watan Mace shekara ta 2018 miladiya. Ma haɗu a wannan masallaci bisa ga watan nan munasaba da na gabatar. Babu shakka wannan masallaci da muke ciki kulliya ce mai zaman kanta, in ba ta zama jami'a ba, domin duk fannonin ilimi ana karantarwa a wannan masallaci. Dukkanin da daban-daban na abin da ya shafi ilimin muka shari'a da yaren larabci cikin wannan masallaci. Dubancin ɗabi'a da yanayi ya hukunta kowane masallaci ana bi daki-daki don gabatar da wani sannan muhadara ba, to da zai ka ce ba buƙatar ta nan don gudun kai ya zama duk abin da za a faɗa ya zama maimaice. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa kan yawa dukkan malamanmu na sunna da alkhairi kan kokari da suke yi wajen ilmantar da jama'a. Farko ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala sai in ce zan yi magana a watan nan zama kan abubuwa guda tara insha Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na farko zan magana dangane da kalmar aljiwar, wato kalmar da ke wakiltar makwabtaka a Hausa, aljiwar da lafazin aljar. Zan yi magana a kan waɗannan kalmomi guda biyu a yaren larabci. Sannan insha Allah subhanahu wa ta'ala zan yi magana dangane da kalmar aljaru a shari'ar musulunci, wato addinin musulunci in ya ce aljar makwabci wa ake kira makwabci a musulunci. Abu na uku zan yi magana dangane da nau'ukan makwabtaka a musulunci. Abu na hudu zan yi magana game da matsayin makwabci tun a jahiliya. Abu na biyar zan yi magana dangane da makwabtaka da matsayin makwabci a addininmu na musulunci. Abu na shida zan yi magana dangane da zan kawo wasu daga cikin haƙƙoƙin makwabci akan makwabtansa. Abu na bakwai zai yi magana dangane da wanda aka kaddarta masa ya zama makwabcinsa mugun makwabci ne ko ya zama fasiki ko ya zama mai saban Allah ko ya zama mare kishi ko ya zama dan shi'a ko ya zama wani dan bid'a ko ma wanda ba musulmi ba kaman ba yahudi ko ba nasari wanda wanda yake ba akan tafarkin addini yake ba ya zai mu'amalance shi ya zai zauna da shi abu na takwas zan ambaci mahimmancin zaben makwabta kafin ka sai gida a wani yanki ko kafin ka kama haya a wani anguwa wanda tara kuma zan rika yi ina ambatan almasadir almaraji wato littattafan da na dauko kowanne zance daga cikin zantuttukan da nake sa ran faɗa ina mai ƙara neman gudunmuwan Allah madaukakin sarki sai da ce asalin kalman aljiwaru ana iya karanta shi a haka da kasaran jimu ko kuma ka karanta da bamma ta jimun ka ce aljiwar amma babban malami aljukari yake ka ce aljiwar ya fi fasaha sama da ka ce aljiwar wato ka sa kasra ya fi ka sa bamma in mun karanta littafin tajul lugha wasu tahun arabiya dictionary ce ta larabci da shi wannan malami ya rubuta lafazin aljiwar ɗin na nufin almujawara makwabtaka sannan in har balarabe ya ce aljawu na da ma'anoni daban-daban kaɗan daga ciki zan tsakura mana wani lokaci in balarabe ya ce aljawu yana nufin makwabcinka wadda kuke makwabtaka da shi an ne masa jam'i a ce aljiranu jam'insa kenan jam'in aljawu shi ne aljiranu sannan akan ce aljawu ana nufin alhalifu wato wanda aka yi ƙawance waɗanda aka yi ƙawance tsakanin wata ƙabila da wata ƙabila a ƙulla ƙawance ba faɗa ba rigima ba yaƙi to in ɗaya cikin ƴan waɗannan ƙabilan ya fito ya zo anguwan ɗayan ƙabila sai a ce ja a jaruku mun gane ko ma'ana ja a halikuku ƙawanku ko abokinku ya zo kamar yadda kaji Allah ta'ala ya faɗa ka cikin alƙur'ani yace wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annakum qawmun la ya'lamuna wa in ahadun minal mushriki da din daya cikin mushrikai istajaraka yani mukai ya wato yani muka bashi kariya Allah yake fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah Allah ya maimaita wannan lafazin a wurare daban-daban cikin alkur'ani da aka wani lokacin an ce aljaru a yaren larabci ana nufin abokinka ƙawanka wanda yake kuce da sulhu da alƙawarin zaman lafiya tsakaninku ya bu a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajirna man ajarti ya zainab mun ba duk wanda kika ba kariya ya ce zainab dukkan waɗannan lafuzza ana amfani da su ne ba ana nufatar makwabta ba a'a ana nufatar kariya da alƙawari na rashin yin rigima shi kuma wannan lafazin na aljar mai ma'anan ƙawa ko aboki ko abokin sulhu ana masa jam'i ne da al-ajwaru wancan sai a ce aljiranu aljaru mai ma'anan makwabci jam'insa shi ne aljiran aljaru mai ma'anan aboki ko ƙawa ko wani abokin zumuncen da ba faɗa sai a masa jam'i a ce al-ajwaru ko kuma aljiratu duk malaman lugha suka faɗa haka ma'anan aljaru na uku ana cewa aljaru ana nufin mutumin da yake itikaf duk wanda yake ga itikaf cikin masallaci ana ce masa aljaru wato al-mu'taqif wanda yake itikaf ana cewa aljaru ana nufatar sa zaka ji sau da yawa akan cewa Mahmudu Zamakhshari wani babban malamin lugha mai littafin al-kashaf al-kashafu an haqa'iqit tanzil littafin al-imam Zamakhshari ana ce masa jarullah wani littafi ne babba inna tafasira fid dunya bila adadi wa rabbi laysa fika mithlu kashafi in kunta tabjul quda fal dhinkara atahu فالجهل داء والكشاف كشافي wani littafi ne babba yake masa kirari da kuma waɗannan baituka da mai littafin Atasul Balagha babban malami ne kware da gaske ana ce masa jarul lahi ma'ana wanda yake itikafi a masallacin Allah na Makka dan shi duk shekara yake je itikaf a masallacin Allah na Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana tsammani yake kana yujawuru fil ashr al awakhir ma'aikin Allah ya jawuru ayya attaqitu sai fadi almujawara kalman aljiwar amma yana nufin al'itika wanda yake nuna ana iya cewa aljaru ana nufin almuttaqi ismul fa'il kamar yadda akan ce aljaru kuma ana nufin azzalimu azzalimi ma'anar sa da sauki kenan duk wanda ya zalunce ka yayin hukunci to ana kiran shi azzalimi mawaqan larabawa da yawan suka yi amfani da kalman a haka Khalid ibn Uqut wanda ake masa alkunya ake Abu Zu'aib yana cewa fa innal latifi na za'amta wa mislaha latika walakinni araka tajuruha wani mutum da ya kawo karan matarsa sai zo ya kawo kansa kira ya nuna shi mutumin kirki ne shi bawan Allah ne shi ba mutunci bane yace duk abin da ka faɗa haka yake amma dai ni karkashin bayananka na fahimci walakin ni araka tajuruha sai dai na fahimci kana zaluntarta kaga lafazin tajuruha ba kana makwabtakar ta ba a'a tajuruha kana zaluntarta wanda in zaka tsaga masa ismul bayn zaka ce aljaru kana nufin azzalimu wato wanda yake azzalimi kada da kan ce aljaru kana nufin azzauji muji akan ce masa jaru zaujatihi mun gane ko wato jaru aljaru miji aljaratu mata da aka faɗa haka aisha kai cikin mawaƙan jahiliya yana cewa matarsa aya jarata bini fa innaka taliqa kazalika amrun nas gadin wa tariqa yace aya jarata yace matata bini ki nisance ni fa innaka taliqa dan zan sake ki kazalika amrun nasi haka al'amarin duniya yake haka al'amarin jama'a yake da gadin wa tariqa wani ya tafi wani ya zo ke ki fita wata kuma ta shigo wannan dan jahiliya ne zai wa matan shi wala kanci yake fada mata haka lafazin kaga jara da ya fada a cikin hadisin yana a cikin waƙan yana nufin me yana nufin matarsa mun gane ko kamar da zaka ji a hadisin ummu zar'in tana cewa milku kisaiha wa ghaibu jaratiha ghaibu jaratiha jara anan wannan nufin me yana nufin kishiya mun gane ko wato wacce ta kancika tufanta tana da kiba a wuri daya kuma tana ba kishiyar ta haushi Umar bin al-Khattab ya taba shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen Aisha Hafsa matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce da ita la yaqurraki an kanat jaratuki hiya aw samu wa ahabbu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minki la yaqurraki kai ya dame ki kai ya faki haushi kai ya rude ki an kanat jaratuki hiya aw samu dan wai kishi yake ta fi ke kyau mun gane ko kenan lafazin jaratuki na nufin kishiya akan ce aljaratu ana nufin kishiya mun gane ko alaraci wani lokaci an ce jara ba ana nufin makwabci ba ko ana nufin makwabciya ba a ana nufin kishiya kamar da kaji Umar dan Hassab ya faɗa yace kar ya dame ki an kana jaratuki hiya aw samu wa ahabbu ila rasulillah dan ya zan manzon Allah ya kusanta kuma ta fi ki kyau wannan kai ba ki haushi yana cikin Bukhari al-Imam Ibn Manzur at-Tilisafun Salisanul Arab yace an ruwaito daga al-A'rabi wani babban malamin lugha yace lafazin al-jaru kan zo da ma'anoni barkatai da yawa kadan cikin su in an ce al-jaru wani lokaci ana nufin al-karibu bako in an ce al-jaru wani lokaci ana nufin al-shariku al-shariku fil aqar wanda kuka yi tarayya da shi wajen mallakar wata kadara ana ce musu al-jaru illa tafin nan namu ne mu bi da kai to kai ka zama jari ni ma na zama jaruka aljaru na nufin wanda kuke tarayya wajen mallakan wata kadara guda ne ta da shi aljaru lokaci na nufin annasiru wato mai taimako kare da aljaru lokaci na nufin wato dan kasuwa ma ana ce masa aljaru sannan aljaru hatta al'auran mata farjin mata ma ana ce masa aljaru a larabci wani lokacin an ce aljaru ana nufin al-yarbu'iyyu mai farautan yanyawa al-yarbu'iyyu wanda yake farautan yarbu shine yanyawa din al-yarbu'i mai farautan yanyawa mun gane ko ana ce masa aljaru wani lokacin an ce aljaru ana nufin munafiki shi ma ana ce masa aljaru wani lokacin an ce aljaru ana nufin albarakishi shine mutumin da bai da manufa dan harma gaga dan atikarkatai ba shi da tsari ana ce shine albarakishi aljaru wani lokaci ana nufin haka aljaru wani lokaci ana nufin alhazali alhazali shine mutumin da ya sa maka ido ya kafa zuciyarsa yana kula da kai almuraqib injileko wanda yake injilekin dinka mun gane ko injileko haka a makaranta da sauransu wanda ya sama ido a larabci ana ce masa aljaru wani lokaci mun gane wannan da kyau a takaice babban malamin lugha al-imam al-askari yace kalman aljaru tana da ma'ana daban-daban wannan ya sanya duk lokacin da lafazin aljaru yazo cikin ayat alqur'ani ko hadisi yace bi anata ba kai sai ake za a fassara shi dole sai an nemo dalalat shin wani hujja na dogara da shi wajen fassara wannan hadisin cewa makwabci ma'aikin Allah yake nufi dan ya ce aljaru domin lafazin aljaru din kalmatun ne muhtamila kalma ce wacce take daukan ma'anoni daban-daban mun bai sonin da kyau shi yasa muka tsaya ma kawo su dan ɗan uwan musaliban ilimi ba duk inda ka ci karo da lafazin aljaru shine zaka fassara shi kawai da cewa ana rubun makwabci ba a'a ka ji kaɗan cikin ma'anonin waɗannan kalma sannan a shari'ar musulunci tsarkakakka in an ce aljaru wanda a hausance akan fassara a ce makwabci wane ne makwabcinka wa za a iya kira makwabcinka a musulunci malamai sun yi zartuttuka daban-daban kala-kala akan cewa waye makwabcin dan uwansa waye makwabci wasu malamai suka ce duk wanda kuke gari daya yanzu duk wani mutumin gudun jikun da makwabcinka ne in ne yana nan yana rayuwa a gudun jikun duk wanda kuke zaune da shi a wani birni kwara daya to wannan ko na nesa ko na kusa ko arme ko musulmi ana iya kiran shi makwabcinka saboda Allah ya ce la illam yantakil munafiquna wal murjifuna fil madinati لَنُقْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا الله يسوي وَإِنْ وَجَدُوا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهُوا الْمُنَافِقُونَ إِنْ مُنَافِقَيْ بِسُ حَنُفَا دَ إِنْ تَيْزُنِي دَ إِنْ قُرْمَتُوا مَقُلْ مَتَا إِنْ بَسَتَاكَ وَكَنْسُ بِلْكِي بَأَغَرِمْ مَدِينَةَ الله تعالى يسوي ذا مُتشنى مَقَسُ مَعَنَا ذا مُتشنى كَجَرِيسُ sannan summa la yujawirunaka fiha illa qalila Allah ta'ala ya amfani da lafazin jiwa wanda yake nufin makwabtaka sannan ba za ka zauna a Madina ba sai Allah ya kira zaman su a Madina makwabtakan annabi to sai wasu malamai sune hujja da wannan aya kan cewa duk wanda kuka zauna gari daya sunansa makwabcinka mun gane wannan jama'a da kyau kun ji zancen farko kenan da malamai suka fara yi zance na biyu al-imam ibn hajar Allah madaukakin sarki ya masa rahama littafin fathul bari mujallad na 10 shafi na 50 wato shafi na 570 a bukun tauqifiyya bukun at-tauqifiyya maktaba ce dake bukun da littafai yace malamai sun yi sabani dangane da iyakance makwabtaka daga ina zuwa ina ne za a kira su makwabtanka yace wasu ce man sami annida a kafuwa jaru duk mutumin da ya zaki ya ji kiran sallah ana kiran shi makwabci nan wurin yana nufin jarul masjid kenan kun san ma'aikin Allah ya ce la salata li jaril masjid illa fil masjid ba sallah ga makwabcin masallaci sai in yayi a masallaci to ai makwabcin masallaci shine duk wanda in an kira sallah yana ji shi ake kiran shi makwabcin masallaci ko kiyasi akan wannan kuwa duwan wanda da zai daga murya zaka ji sautin sa to sunan sa makwabcinka wato duk gidaje gabanka da bayanka damanka da hagunka gabas yamma kudu arewa duwan wanda in ya daga murya zaka ji muryar sa to babu shakka ana ce masa makwabcinka azantan azantai nabi da malamai suka yi babban malami al-imam ibn hajar har wa yau yake cewa wasu ce man salla ma aka salata subh fi al-masjid fa huwa jaru duk mutumin da kuke yin sallar asubahi da shi a masallaci daya shi ake kira makwabcinka Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda Aisha as-siddiqa bint as-siddiq tace gida 40 a gabanka makwabcinka gida 40 a bayanka makwabcinka gida 40 a damanka makwabcinka ne gida 40 a hagunka makwabcinka ne da haka sai kai 40 hudu min kulli gida dukkan bangarori guda hudu sai ka irga gidaje 40 hudu mun bai wannan da kyau sune waɗanda za a kira su gidaje za a kira su makwabcinka al-imam al-auza'i da imam az-zuhri ɗaya daga cikin malamin imam maluku da al-hasan al-basri babban malami tabi'i ne almajirin sahabi sahabbai waɗannan jibga jibgan malamai waɗannan bujuman malamai gaba ɗaya sun karfafa wannan ra'ayi sun ce gida 40 gaba da baya kudu arewa gabas da yamma su ake kira makwabcinka sun dogara ne da waɗansu hadisai da aka jingina su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga kaɗan da gaske zan ambata mana hadisin farko hadisin Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kara yadda gare ta tace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni mala'ika Jibril ya zako ya ce da shi gidaje 40 10 min hahuna nabi ya fada a bangarori guda hudu ya ce mala'ika Jibril ya ce ma duk makwabta na ni al-imam al-bayhaqi ya kada wannan cikin suqul iman amma hadisin bai inganta ba fadi sai hadisin nabi da waɗannan malamai ke dogara da shi wajen karfafan waɗannan fassara na cewa makwabtanka su ne gidaje 40 a kowane bangare hadisin Ka'ab bin Malik shi kuma daga mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune wata rana sai ga wani mutum yazo yace ya ma'aikin Allah na canza anguwa na bar wani anguwa na je wani anguwa sai dai makwabcin da na zauna kusa da shi wanda ya fi kusa da ni shi ya fi kowa cutar da shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika Abubakar da Umar da Aliyu su je masallaci su daga murya su rika faɗin cewa gidaje 40 gaba da baya gabas da yamma kudu arewa gaba ɗaya makwabta ne kuma duk mutumin da wala yadkhulu al-jannata man khafa daruhu bawa'iqahu duk mutumin da makwabcinsa ke tsoron sharrin sa wannan mutum ba zai shiga aljanna ba al-imam az-zuhri aka yi cewa al-bajiran sa yace kun ga nan gida 40 dukkan su makwabtan kai kun gane ko wannan hadisi al-imam az-zabarani ya tsare da shi cikin littafin sa al-kabir shi ne hadisi ne shi ma fa'idi Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sa'ad ad-Dusi Allah ya kara yadda a gare shi shi ma yace yaji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa haƙƙin makwabtaka gidaje 40 ne ta kowane fuska har ma ya kara da cewa yaminan wa shimalan wa qudamu wa khalfu mun gane ko wa qudamu wa khalfu wato gidaje 40 ta kowane fuska Abu Ya'la ya fitta wannan cikin musnad ɗinsa sai dai al-Hafiz al-Iraqi yace wannan hadisin bai inganta ba hadisi na kudu cikin hadisan da waɗanda suke da wannan fahimtar na cewa gidaje 40 da kowane fuska su ne makwabtanka ke dogaro da su hadisin shi al-imam az-zuhri ya yi irsalin hadisin ya wato bai ambaci malaminsa ba kai tsaye ya ce annabi ya ce wanda yake shi kun bai ga annabi ba da haka ya yi irsali ya ce ma'aikin Allah ya ce as-sakinu min 40 daran jarun duk wanda yake zaune gabas da kai yamma da kai kudu da kai arewaci da kai gida 40 din makwabtan kai aka tambayi imamu zuhuri ya kwatanta yanda al'amarin yake ya nuna da hannunsa dan ya karanta dan ya kama kudi sosai Abu Dauda ya tsar da wannan shi ma dai wannan hadisin malamai sun bai fanta shi akwai wasu ruwayoyi masu yawa waɗanda suke nuna gidaje 40 ta kowane fuska sune makwabtanka. Me san ƙarin bayani da karanta littafin Al-Maqasidul Hasana, littafin Al-Imam As-Sakhawi, Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama. Babban malamin musulunci Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yace al-jaru huwa al-mulasiqu laka fi baytika wal qaribu min zalika, in an ce makwabci shine wanda yake dab da gidanka. Kun gane ko? Da wanda yafi haka kusa. Yace wa kadawri da ba'dul athari fi ma yadullu ala anna al-jara 40 daran min kulli jalidi. Wasu hadisi sun zo akan cewa makwabci shine gidaje 40 da kowace fuska. Wala shakka anna al-mulasiqa lil bayti jaru, yace ko shakka babu, duk wanda yake kusa da gidanka wannan kan makwabcinka ne. Wa amma ma wara a zalika fa in fakkatil akhbaru bi zalika an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fal haqqu ma ja'at bi, yace amma duk abin da ba wannan ba, duk makwabcin da yake kusa da gidanka makwabcinka ne. Sauran makwabta na nesa kuma in hadisan da suka zo suka ce gidaje 40 dama da abu ko ta kowane fuska, in hadisan sun inganta, to abin da yake gaskiya shine abin da hadisan suka zo da shi. Wa illa in ko hadisan ba su inganta ba, fa innahu yurja'u fi zalika ila al-ukhs, yace sai a komo zuwa ga al'adar mutane. Fa ma addahu an-nasu jiwaran fa huwa jiwaru, duk abin da al'adar mutane ke kidan yashi a matsayin makwabtaka, to wannan kan sai ya tabbata a matsayin makwabtaka ɗin. Makaranta kirkin da yawa Riyadus Salihin mujallali na biyu shafi 256 a bukun Darul Madar. Mun gane ko? Dan ƙarin bayani, babban malami wannan malamin fiqhu ne, kaga yadda ya fitar da abin da ilimi ne kwadi, amma sai da tarjihi dangane da abin da ya shafi inganta hadisan ko da'ifan ta su ba. Shi ko malamin hadisi Muhaddithul Asad Muhammad Nasiruddin wa Sunna Ibn Nawah, Muhaddithul Diyar Shafi'iyya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bijimin malamin hadisin nan wanda ilimin shi ya keta afa ko ina da duniya ana jin ilimin shi kan harkar hadisi, yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadd al-jiwari ala aqwali, malamai sun yi sabani dangane da ina ne za a yi kiran shi makwabtaka, ban yi maganganu barkake. Wa kullu ma jaa tahdiduhu anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi 40 bai, yace dukkan wata ruwaya da ta zo ta ce wai makwabtanka sune gida 40 ka kowane fuska, yace hadisin ka ba dai ba ifai ne la yasu, hadisan ba su inganta ba. فالظاهر أن الثواب تحديده بالأرض يجي أذن ديك تيجي كني أقيد حكا بساق الآدم بتاعي والله أعلم سيري مصني دماء المسلمين ثم مقب سن ديك يقصد كي دشي ذاك فارا سنن سيمي بيه مسا سنن سيمي بيه مسا لغنى كن ذاك جميع قريد كيو تتاوى وانا مضا أتي بكي دي با فلن تمتكنا مضا أجاشي جلد في بدن كاتي بركي كيو تتاوى فهوا من بين كنن بكيو. Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tace ya ma'aikin Allah, ina da makwabta guda biyu, da wanne zan fara, wanne zan fara kyautata masa? Annabi yace bi aqrabi hima baban, da wanda kofarsa yake kusa da ke. Babban malami Al-Imam Al-Ghazali cikin Ihya Ihya Ulumuddin yace inda za a sami wato wani makwabci a wata ruwa da ya kawo kenan, da za a sami wani makwabci dakin kofarsa na fuskantar kofarka, wani kuma kofarsa na gaban kofarka, to za ka fara da wanda kofarsa na fuskantar taka kofarci. Kun gane ko? Gaba ta uku ta wajen nan lacca tamu nau'o'ukan makwabtaka a musulunci. Babu shakka Allah ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jar dhil qurba wal jar junub was sahibi bil janb wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura. Allah ta'ala ya ce ku bautawa Allah da dai kafu maka kini, kafu maka shirka, kafu maka kishiya, kuma iyayenku ku kyautata musu. Wa bi dhil qurba, haka kuma zul qurba wal yatama, da marayu wal masakin, an ce zul qurba ana nufin wato dangi ɗan uwa, da marayu da miskinai, sai ce wal jari zul qurba, da al jaru zul qurba, wal jari junub, da al jaru al junub. Waɗannan zamu bayani akan kalmomin nan guda biyu, wasahibi bil janwa wani sabil wa ma malakat aymanukum ashaki cikin waɗannan aya su ne waɗannan kalmomin guda biyu aljaru zul qurba labadin aljaru zul qurba da yawa malaman tafsiri sun yi bazangano da yawa kan fasararsa wanda ce aljaru zul qurba da Allah yake lallai ilallah a kyautata musu ana rubun alqaribu dan uwanka na farko gashi makwabcinka na biyu kuma dan uwanka ne na jini mun gane ko zance na biyu suka ce shine wato aljaru zul qurba shine musulmi na farko gashi dan uwanka wato gashi makwabcinka doriya akan haka kuma gashi musulmi mun gane ko shine aljaru zul qurba kenan ba dan uwa kawai ba har musulmi ya shiga cikin fadin wannan ma'ana wannan suka ce a'a aljaru zul qurba ana nufin wanda gidansa na dab da gidanka ko karamfar kasuwansa ko wajen wani harka ta kusa kasuwanci na ta na dab da taka wasu kuma suka ce aljaru zul qurba ana nufin miji wasu kuma suka ce ana nufin mata kamar haka aljaru zunub wasu suka ce shine wanda yake makwabcinka kawai amma yan uwantaka bai hada ku ba babu dangin nono babu dangin walci ba dangin iya babu na baba wannan shine aljaru zunub mun gane ko wato mutum ajnabinka kare da Abdullahi dan Abbas ya fassara haka wasu kuma suka ce shine wato makwabcin da yake ba musulmi ba bai bude ko ba ni tsare ko kace kirista ka faɗa da kowa zai fahimta wasu suka ce a'a makwabcinka wanda gidansa na nesa da naka wasu suka ce aljaru junub shine wanda ba miji ba ba mata ba wato aka san fassarorinka da kaji wajen aljaru zul qurba kenan da ya gabata a baya dukkan waɗannan fassarori da aka yi kowa da ya fassara cikin malaman tafsiri mu karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi za mu ji waɗannan zantu dukkan da waɗannan ra'ayoyi ɗin amma gaba ɗaya in ka dunkule su sai ka ce malamai wajen sabanin fassaran al-Qur'ani sun kaskashi biyu wajen fassara ma'anar aya ko fassara ma'anar wata kalma da ta zo cikin al-Qur'ani mai girma malamai suna da maganganu guda biyu suka ce nau'in sabanin akwai sabanin da ake kira al-ikhtilafu at-tabad al-ikhtilafu at-tabad al-ikhtilafu at-tabad sabani da ke cin karo yake kishiyantar juna sannan akwai nau'in sabanin da ake kira al-ikhtilafu at-tanawwu mun gane ko wato wannan sabani ne mai cin karo wannan kuma sabani ne wanda yake nau'i ne kawai al-imam ibnu taymiya cikin usulut tafsir idan aka samu irin wannan sabanin ikhtilafu tabad dai kam akwai matsala mun gane ko amma ikhtilafu tanawwu babu wani matsala wannan ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu tabad bane ba malamai wajen rubuta shi wasu sukan mai da shi mudafun wa mudafin ilayhi wasu kuma wajen fadin waɗannan sukan dauke shi a matsayin sifa wal mawsuf duk za su ganshi a cikin littattafan malamai na abin da ya shafi usulul tafsir suna rubuta shi a haka ko dukkan su santo ma'arifa kabe da kuka na fada a farko ko kuma ɗaya da ma'arifa wato ɗayan farko ba ma'arifa ɗin a matsayin mudaf ɗayan kuma matsayin mudafin ilayhi a kan ya musu ma'arifa ina fatan mun gane to wannan sabani ne da ake kira al-ikhtilafu at-tanawwu ko kuma ikhtilafu at-tanawwu'i mun gane ko ba sabani ne da zai cutar ba gaba ne za a yi aiki da su a karkashin waɗannan sabanin sai ka ce yan uwantaka sun ka wato makwabtaka kashi uku ne akwai makwabci kuma dan uwa na jini kuma musulmi wannan kamar yana da haƙƙoƙa guda uku sai kuma makwabci musulmi amma ba dan uwanka ba na jini wannan yana da haƙƙoƙi guda biyu sai kuma makwabci wanda yake makwabcinka ne kawai shi ba dan uwanka ba sai kuma shi ba musulmi ba arne ne wannan yana da haƙƙin makwabtaka ne kawai haka malamai ke karkasa makwabtaka a guda uku Allama Usaimin ya ambaci wannan karkasuwan bal akwai ma wani hadisi da ake jinginawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ce annabi ya ce makwabtaka nau'i uku ne sai ya ambaci waɗannan nau'uka ɗin da muka ambata mun gane ko akan akwai hadisai da yawa da malamai suka rubuta a kan Imam al-Fazza da Imam al-Tabarani da Imam Abu Nu'aym al-Filkiya da makamantansu duk sun rubuta hadisi kan haka sai dai hadisin mawdu'i ne ko kankani bai inganta ba saboda Abdullahi ibn Muhammad al-Hadimi wanda yake Allama al-Haythami ya ce mutum ne wafa ma'ana mutum ne mai kirkiro hadisan ƙarya hadisin bai tabbata ba mu je mu karanta fa'iqu jami'us saghir nan ba hadisi 6400 da akiran da ainihin sulsula fa'ifa nan ba hadisi 3493 dangane cewa lalle wannan hadisi bai inganta ba amma al-allamatul munawi wanda ya littafi faidul kadir sharhin jami'us saghir yace maqabtaka hawan tawani akwai wanda yake dab gidansa na dab da gidansa wato gidansa na dab da gidanka rumfakka zuwansa na dab da rumfakka akwai kuma wanda ba haka ba sun danyi akwai jabara a tsakanin kai da su yace su ma gabaki daya duk za a iya kiran su makwabtanka amma makwabcin da yafi kowanne girman haƙƙi cikin makwabta yace ita ce matarka babu makwabci kaman baku wato kaman matanka karanta littafin faidul kadir mujallal na 6 wato na 4 shafi 269 na maktabatu misr babban malami hakan ayyub shi ma ya ambaci wannan kake kake mu samu littafin shi as-sulukul ijtimai ya ambaci wannan shi hakan ayyub babban malami ne a shafi 282 babban malami al-imam al-tijini shi ma yace makwabci inan wurin ya kunshi wanda kuke zaune ga gida ga gida ko wanda kuke kasuwa wuri daya ko wanda tafiya ya hada ku ko wanda gagonanka ga nasa ko duk wani abu yace hatta ma kasa da kasa duk ana iya kiran su makwabta musamman kafin sa al-khulasa mujalladin farko shafi 686 al-imam ibnu hajar al-asqalani yace in aka ce makwabtaka ya kunshi musulmi ya kunshi kafiri ya kunshi mutumin kirki ya kunshi mutumin banza ya kunshi mai fanfanar da kai ya kunshi mai tutar da kai dukkan su makwabtanka ne al-imam al-qurtubi da yazo yana kirkin ayan nan da muka ambata ta suratul nisa'i yace malamai gaba ɗayan su sun yi ijma'i kan cewa wannan ayar aya ce muhkama duk an yi ittifaqi kan haka ba ba abin da ya share ta dan haka akai wasiya cewa lalle a kyautatawa makwabta musulmai cikin su da waɗanda ba musulmai ba mun gane ko gaba na gaba na watan nan latta ta mu makanatul jari fil jahiliya me matsayin makwabtaka a jahiliya ɗan jahiliya makwabtaka na da kima cikin su babban malami mahmudul misri abu ammar haka ake masa alkunya yace larabawa a jahiliya sun kasance suna girma makwabtaka suna alfahari da wannan suka rika jin izza abin jin daɗi ne wajensu a ce makwabtansu suna yabon su suna alfahari da yabon makwabci sannan sukan ji cewa ba daɗi in aka samu makwabtansu suna kyaransu suna ganin cewa ba su kyauta ba mu samu littafin shi lailatun fi baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau haka an ruwaito daga waƙoƙin su Laraba in kana karanta al-adabul arabi arabic literature za ka yi tattin karo da waƙoƙin Laraba wanda suke nuna kima da darajar makwabtaka ciki an zartu bin shaddad al-abasi yana cewa wa akuntu tarfi in badalli jarati hatta yuwani jarati miswaha wannan yana nuna yadda yake girmama wato matan makwabcinsa yake girmama duk wata wacce take makwabciyarsa yake bata kariya don kar mutuncin ke su ba wato fuzali shi ma cikin mawaƙan jahiliya ya ce wa kuntu idza jari da alimu bi fatin ushammiru hatta yansifa saqu mikbari dukkan nan bai su tuka ne da ke nuna hatta ɗan jahiliya suna kimanta abin da ya shafi makwabtaka abdullahi dan abbas allah ya kare da gare shi yace salatu akhlaq in kanat fil jahiliyyah mustahabbatun wal muslimuna awla biha akwai abubuwa guda uku ai jahiliya suna yin su amma musulmai su suka fi cancanta su rika wannan duk da ɗan jahiliya ne suke yin su amma musulmi ya kamata su rika wannan abu na farko in har ɗan jahiliya suka yi baki to sukan yi kokari sai sun girmama bako abu na biyu wato ina karantowa ne saboda ban san ishe ina karanta larabcin lokaci zai tafi abu na biyu in har ɗan jahiliya suka sa wato in nan laukanan liwahidin min kunna mra'a inda wani ɗan jahiliya zai zanto yana da mata kaburat indahu har shekaru ya kama wannan matan tana hannunsa a matsayin matarsa sun yi shekara 10 shekara 15 shekara 20 tana karkashin aurensa la yutalluquha ba zai taba sakinta ba wa yamsikuha yakan rike ta makafata an tabi'a dan kawai gudun katta ko zarja ko sai masalai bi ko ta zage sa ko ta share shi matukar ya kalli baya shine wala tan so fadara bainiko da Allah yake fada balaran da ke tsakanin ku kakku manta shi dan da yace Abdullahi abu yake inda giliya suna haka ba zai sake ta ba dan yana gudun katta ko zarja abu na uku in har aka ce dayan suna da makwabci wannan makwabcin sai ya zama ya dauki bashi ana bin shi bashi ko zuciyarsa ta lalace ko jarin shi ya balbalce to zai ba shi iya bakin kokari su hada masa wani sabon jari wannan yana cikin littafin tambihul zakirin shafi na 101 Aisha Allah ta'ala ya kara mata yarda tace wato ya rasulullah ka bani labari dangane da dan amina ibnu tu'an abdullah ibnu tu'an dan uwan Aisha ne baba yake gare ta me labarin shi ya rasulullah annabi ce ne ya faru tace to ayyana yanka manyan manyan raquma yan tarkurama yana yanka manyan raquma wayukallimu jajara yana girmama makwabci sannan wayukallimu taifa yana girmama ainihin bako shin wannan zai amfane shi shiga aljanna ranar kiyama shi ma aikin Allah ya tambaye ta yace shin akwai wata rana da yace Allahumma inni a'udhu bika min nar jahannam Allah tsare ni daga wutar jahannama Aisha tace wallahi ma kana gari ma jahannam aiki Abdullah ibn Tujuan bai ma san abin da ake kira jahannam ba dan jahiliya ne ma'aikin Allah ce fala idan ba zai shiga aljanna ba mun gane ko wannan yana cikin sahih Muslim akan samu wasu daga cikin yan jahiliya waɗanda suke munana makwabtaka amma suna irga wannan din a matsayin aiki zaka ji Ummu Salama tana ruwa Ummu Salama tana ruwa to mana hadisi matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace lokacin da muka je kasan Habasha kasan Ethiopia sai ta ambaci wani magana mai tsawo da ba lokacin da zan ambace shi tace sai Ja'far ya ce wa da gashi ayyuhal malik ya kai wannan sarkin kunna qauman ahlal jahiliyya na'budul asnam wa na'kulu al-maytata wa na'ti al-fawaqisha wa naqti'u al-arhama wa nusi'u al-jiwara ila an qala fa arsala Allahu ilayna rasulan wa amarna bi sidqi al-hadith wa ada'i al-amanati wa silati ar-rahim wa husni al-jiwari kaga wato suna su kansu sun san ajahiliya kyau da makwabtaka abu ne mai kyau matsayin makwabtaka a musulunci ya jama'a musulmi babu shakka addinin mu na musulunci ba wani addini ba wani zamantakewa wanda ya nuna daraja irin na makwabci kamar addinin musulunci abu na farko mala'ika jibril ya sauko musamman dan ya nuna darajar makwabtaka zai kyau mu sauraro wannan wata rana sahabban annabi sama cikin mutanen Madina yace na dauki iyali na za mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna zuwa kofar gidansa sai ma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsaye da wani mutum muka zauna muna jiran shi annabi ya dauki awowi ya dauki lokaci yana suna tsaye da wannan mutum yace mu kan mu sai da ma gaji da zama ballantana kuma shi da yake tsaye sai da na tausayawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tsawon tsayuwa da yi tare da wannan mutum da suke tsaye tare lokacin da wai ma'aikin Allah ya sallama wannan mutum mutumin ya tafi sai na mako kusa da shi nace ya rasulullah wai tsare ka haka tsawon lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da ni ai mala'ika jibrilu ne shine yazo yana min wasiya dangane da makwabci ye kaman wasiya ye kaman karatu game da makwabci wallahi ni ban dauka ma za mu rabu ba har sai ya ce makwabci zai gaji makwabci mun gane ko sai tsawon kai wannan mala'ika jibril ne yake zazzakewa ma'aikin Allah karatun kula da makwabci yace na dauka makwabci zai gaji makwabci malamai wajen fasara nan suka ce ko dai ban zai gaje shi gado irin na dukiya ko ya zama zai gaje shi makwabci zai gaji makwabci irin yadda shi dan uwa ke da haƙƙi akan dan uwarsa to yanzu makwabci yana da irin waɗannan haƙƙoƙa 100% irin na ƴan uwa haka malamai suka fassara bayan wannan gaba da wannan hadisi ne ingantacce yana cikin sahih tafsiri wata gaba mun fahimci wannan da kyau makaranta littafin Imam Al-Bukhari fi takhrij hadith manasib sahih abu na biyu da ke nuna maka matsayin makwabci a musulunci jama'a Allah baya son a yada albasha in mutum yayi malafi ana so ka rufa masa asiri wannan shi yafi amma ko kun san bugun makwabci ya halatta a fito a yadawa duniya a buga a jarida a fada a media a yada a kafafen watsa labarai ya halatta a masa abin da ake kira al-fasiha wato mugun makwabci ya halatta a tona masa asiri a masa kairere ana wa mugun makwabci haka so malamai suna gina wannan bayani karkashin hadisin wani mutum da yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace annabi da bicce da mugun makwabci yana kusa da ni annabi yace je kai hakuri ya dawo har sau uku annabi na bashi hakuri da ya ƙara dawo annabi yace je ka fito da kayan ka kaf ka je ka sanya a tsakiyar hanya sai je na daukan shi gaba daya da idi a tsakiyar hanya duk wanda yazo ce wani lafiya sai ce ai makwabci na ne wani kunji ya masa karere ya dinke tona asirinsa wannan mutum nan da nan labari ya bada gari kowa na tsine masa albarka kowa na cewa Allah tsine masa Allah wajen ransa yanzu wajen ma'aikin Allah ya roke shi a mai sulhu da wannan mutum sannan annabi ya kira ya daidaita ku wannan hadisi ne ingantacce to malamai karkashin wannan sai suna ganin ba laifi bane aiwa duk wani mutumin da bai girma makwabcinsa yake son mutuncin sa a masa tarere wannan yana nuna matsayin makwabci a musulunci abu na uku kai tsaye annabi ya tabbatar da wuya ga mutumin da yake kusa da makwabcinsa ko da yana kokarin ayyuka na farin laifi da na rafulfuli mun gane ko da yana ayyukan farin laifi da na rafulfuli annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa lallai wannan mutum dan wuta ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Huraira ke bada labari yace aka baki labarin ga wata baiwa Allah mai kokarin sallah mai kokarin azumi mai kokarin ayyukan ibada amma kash tana cutar da makwabtanta annabi yace kuma in wuta shi sai aka zo aka ce to ya ma'aikin Allah ga wani mutum shi mutum ne kasa lalle sallah baya kula tantan da kyau baya nafulfuli baya azumi dai sadaka in zai ba sai ya fara nono mai tsani amma ko da shi da makwabcinsa annabi ce kuma dan aljanna mun gane wannan da kyau shaibul arnaud ya tabbatar da ingancin hadisi kan haka abu na kudi da ke nuna muhimmancin makwabci a musulunci nan ka zanibi ka nauyinki sama da goma ga wanda duk ya kuci makwabcinsa in ka cuci makwabcinka za a ninka maka zanibi sama da goma inda a ce wani ka cuta wanda ba makwabcinka ba hadisin al-miqdad ibn al-aswad ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace me za ku ce game da zina sabai suka ce haramun haramakullah haramun ne Allah ya hana yace to da a ce dayan ku yayi zina da a ce dayan ku yayi zina da matan makwabcinsa to gonda ya je wasa gidajen da ba makwabtarsa ba yayi zina da mata goma ya fi saukin zunubi sama da a ce yayi zunubi da yayi zina da matan makwabcinsa me za ku faɗa game da sata sahabbai suka ce haramun ne Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da ka sati kayan makwabcinka gonda ka sati kayan wanda ba makwabcin makwabtanka ba su goma ya fi maka saukin alhaki ya fi maka saukin zunubi duk da cewa duk inda ka je kai zina sai inda ka je kai sata duk haramun ne wa zani fadridu kullu waqidin minkum ma ya'ta dalja wa la ta'khudhukum fihi ma ra'aqtum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa li yashhad adabakum qa'ifatun minal mu'minin kenan dai duk inda kai zina haramun ci tare da haka wallahi ya fi ma sauki sama da ake kai da matan makwabcinka wato zaujatu khalilika kenan matan makwabci wato khalilatu jarika sai da ma'aikin Allah ya faɗa a wata ruwaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau kiyasan akan wannan hadisin malamai suka ce duk nau'in cutarwar duniya in kai ma makwabcinka ana ninka ma zunubin ne sama da goma ba lalle zina kawai nan misali ne annabi ya bayar in ce sunan abin cutarwa to za a ninka maka alhaki sama da guda goma mun fahimci wannan da kyau sannan an alakanta cikin imanin mutum da kyautata wa makwabcinsa cikin imanin mutum yana dan farfara ne da ce mutum ya kyautata wa makwabcinsa annabi su sama ya ce wa Abu Huraira faɗa maka wasu kalmomi kai aiki da su kuma ku umurci jama'a su ma kai aiki da su sai ya ce eh faɗa mani to sai ya faɗa mishi kalmomi guda biyar na ɗaya ya ce da shi ka ji tsoron duk abin da Allah ya haramta in kai haka ta kun a abadan nasi za ka zo ka bi kowa yan bauta na biyu ka yadda da abin da Allah ya baka gwargwadon abin da Allah ya baka ta kun agnan nasi sai ka zo ka bi kowa wadata ba za ka yi bara ko maula ko bambanci ba na uku ka kyautata wa makwabcinka sai ka zama mummuni na hudu ya zama ka sowa mutane irin abin da kake sowa kanka na biyar ka kai wata dariya sai zuciyar ka ta mutu hadisi ne ingantacce na cikin sunna sahiha annabi sai da ya rame to uku a Buhari yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sai sahabbai suka ce man wallahi ba mun muni bane mai suka ce suwaye Allah akalla ka ce imanin shi bai cika ba sahabbai suka ce waye sai ce wanda duk makwabcinsa malla ya amanu jaruhu bawaiqahu duk wanda makwabcinsa bai amintu bawaiqahu daga sharrukarsa ba lafazin bawaiq jami'i ne na ba'iqa a wata ruwayan an ce ne gawa'iq mun gane ko ba'iqa na nufin sharri abu na shida wanda ke nuna maka muhimmancin makwabtaka a musulunci babu shakka in Allah ya so ka makwabtaka in makwabtanka suna kaunanka wannan yana nuna cewa Allah ya so ka da alkhairi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Amr ibn al-Hamd al-Khudai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya so bawansa da alkhairi idza arada Allah bi 'abdin khairan 'assalahu in Allah ya so bawa da alkhairi 'assalahu kila ma 'assalahu suka ce me 'assalahu kana yushbiku ila jirani in Allah yana son bawa da alkhairi sai sa makwabtansa gaba ɗaya su rika kaunarsa wannan hadisi ne ingantacce al-Imam al-Qara'isi ya tsare da shi littafin makarimul akhlaq shafi na 182 a wata ruwayan yace kila wa ma asalaku qala yuktabu lahu amalan salihan yuktabu lahu amalan salihan baina yaday mawtihi hatta yuwa anhu man hawlahu za a sa ne rika yin wani aiki na gari sai zanto ne ko sun sha makwabtansa kowa yana tsaunin sai yana cikin mushkilul asar littafin al-Imam al-Tahawi hadisi ne ingantacce yana cikin silsila dan ba duka dan a gurguje matuka dan wato abin da ya shafi haƙƙoƙan ko ba da sawo dalilan ba haƙƙoƙan haƙƙin makwabci akan makwabci wanda shine lubbul mawdu shine lubbul mawdu duk wannan kaman mukaddima ce amma asalin cewa akai haƙƙin makwabci akan me akan makwabci na farko ka kyautata masa ba tare da fara da bayani ba wannan da shi ma'aikin Allah ya fara shine da'awar ma'aikin Allah na farko a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Sufyan ya kai karan su ko wajen Hirkal ai kaga cikin tambayoyin da Hirkal yayawa Abu Sufyan akwai wannan yace me zaka faɗa game da harkar makwabtaka yace lalle yana umurtar mu da kyautata makwabtaka mun gane ko wannan malamai suka ce yana cikin abin da Annabi ya fara da su kyautata makwabtaka ina fatan mun gane al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yace an ce kyautata makwabtaka yana aiwa ta hanyar wadata shi da dukiya ka ba shi kuɗi ya dali da sauransu kuma yana aiwa husnul ishra kyautata bi ma'anar muwasa shine yace wal ihsanu kad yakunu bi ma'anar muwasa wa kad yakunu bi ma'ana husnul ishra wa kaffil adha walmuhamati duna walmuhamatu ko walmuhamatu duna wato yana iya yiwa ya zanto fara da masa wato almuwasa zaka taimaka masa ne da dukiya ka agaza masa da jari ko na makamcin haka ko ka zauna da shi lafiya ko ka kame duk da cutar da shi ko kuma ka bashi kariya daga dukkan waɗanda za su cutar da shi wannan ya shiga cikin fadan ka kula da makarantar yaransa kai zama yaranka suna karatu nashi ba ta yi yaranka ka biya musu kuɗin makaranta nashi kuma suna yawo a gari suna watan garirriya san baka damu ba a matsayinka na makwabci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda yake so Allah ya so shi annabin Allah ya so shi fal yuqsin jawara man jawara ya kyautata makwabtakan wanda yake makwabcinsa Imam Bukhari ya fitar da wannan cikin Tuhful Iman hadisi ne ingantacce abu na biyu cikin haƙƙin makwabci akan makwabci ka ciyar da shi in ya lalluranta in ya buƙatu Annabi ya ce ba mumini bane duk wanda ya kwana da koshi alhalin makwabcinsa kuma yana cikin yunwa makaranta littafin al-adabul mufrad mun gane ko ba mummuni bane da haka ibnu umar Allah ta'ala kara masa yarda yace mu mun rayu mu sahabbai wallahi dukiyar mu dinaran mu mun ku bukatar mu bare ta ga makwabta da yan uwan mu yace amma yanzu ni na fara ganin wani zamani da an fi bukatar dukiya sama da makwabta sama da dangi yace an fi bukatar dinare sama da wannan alhalin dinare kuma kalma bi ne ta da dinawu dinun ne wa nawu su abubuwa ne guda biyu da din addinu da annawu shi ne aka ce dinawu in kai aikin taimakawa makwabta da agaza musu to ka dauki bangaren dinun din in ko kai rowa ka zama makwado baka taimaki kowa baka tabba ka shafa kai bikin dange maka agaza makwabta ba wannan ka dauki dayan bangaren shine me annawu mun gane jama'a da kyau duk wani kuma kuma da naira da dala da taifa duk ana fassara wannan dinaran ne wanda ke asali mai abubuwa ne masu fara sun gamo ga sunan guda biyu Allah ta'ala ke muke mu ba yakin Allah ce ranar ba alkiyama fa makwabci zai ka kuma wuyan makwabcinsa sai sai shugaban Allah zai ce ya Allah ga wannan nan ya rufe kofa gidansa ni ina cikin yunwa da talauci ina cikin wahala shi kuma yana jin nishadi da jin dadi tare da iyalinsa a cikin gida wannan hadisin ya inganta makaranta sulhu sahiha ko kuma sahihul adab al mufrad hadisin ne tabbatacce abinda ke nuni kan wannan wato cikin abin da ke shiga duk wannan ba laifi bane ko abu ne mai kyau in kana da wadata ka ba makwabcinka jari ka sama masa da aikin yi ka nima masa sana'a duk ana son wannan abu na uku cikin haƙƙin makwabtaka a gurguje kai masa nasiha ka umurce shi da kyakkyawa ka hana shi aikata mummuna wannan ba a lokacin ambata waɗannan dalilai a kansa amma makaranta mawsu'a mawsu'atul adab al-islamiyya shafi na 300 haka abu na hudu cikin haƙƙin makwabtaka kai tarayya da shi in yana cikin farin ciki duk wanda zai wani abu na murna a ganka a wurin ka shigo cikin bikinsa in yana cikin bakin ciki da damuwa ka shigo cikin bikinsa makaranta wannan masjidin da ya gabata mun gane ko abu na biyar a gurguje in zaka sai da gidanka ko wani kadararka ka fara tallatawa makwabci wannan haƙƙinsa ne annabi ya ce duk wanda yake da wani gona ko wani gida kusa da makwabcinsa in har zai sayar da wannan abin annabi ya ce lalle ya tallatawa makwabci wannan hadisi ne ingantacce akwai hadisin Abu Rafi Abu Rafi yake cewa manzon Allah ya ce al-jaru ahqqu bi sabaqatihi ko al-jaru ahqqu bi sabaqatihi as-saqabu shine wato duk wani abu da yake kusa da makwabci na gini ko gona ko wani abu to makwabcin ka yafi wajabta ka siyar masa sama da wani na nesa abu na shida kar ka hana makwabcin ka ya jingina gini mun gane ko da ginin ka in makwabcin ka zai gini zai jingina da katanganka wannan dole ne ka bashi dan akwai hadisin Abu Huraira akai Abu Huraira ce zan lazum ta muku lalle ku bi wannan dole ne ka ba makwabcin ka dama ya iya jingina katangarsa da taka ainihin katanga din al-Imam Shawkani anilu al-Awqar yace wannan wajibi ne dalilai sun nuna cewa wannan wajibi ne a musulunci lalle makwabci ya ba makwabcinsa dama ya dingina katangansa ko wani abu abu na takwas na kusa da na karshe ko na bakwai na kusa da na karshe wato shine kar ka tutar da makwabcinka kun gane ko mun gane ko kar ka tutar da makwabcinka ko dan dangane da dukkan wani nau'i na tutarwa al-Imam Zahabi yace babu la qalila min adal jar babun da ke nuna cewa babu karanci ko mun kankantar cutar da makwabci zai iya kai mabucinsa guda ko mun kankantar sa haka ya faɗa a cikin littafin hukukul jar sawa'un ka da jigogon gini ka hana mai shan iska duk wani abu dai da za a iya kiran shi ainihin cutarwa ya shiga cikin wannan ko ka gina bohol ka janye ruwan anguwa kuma ka hana mutanen anguwa su ɗiba wannan dole ne duk wanda ya bohol a musulunci sai ya fitar da kawunan fanguna jama'a ta rika ɗiba ko ba shi sai ya kai hako shi ba a'a akwai ma wani hadisi na Umar dan Khattab rigiman su Muhammadu ibn Maslama da wani mutum da ya janye ruwa irin haka kuma dan Khattab ya ce dole ka bashi ya ja ruwa dole ne in sai bohol sai dole ne makwabci ya bar makwabcinsa ya rika ɗiban rijiyar gidansa shi ba a hana ruwa duk mutumin da ya rowa ruwa alhalin akwai masu bukata annabi ya ce dan huta ne ana da bukatan ruwa sai kai ka hana wannan ruwan bayan shi ne fadlul ma mun gane ko sai ka hana annabin da Allah kuma ce wannan mutum dan huta ne Allama Usaimin yana da maganganu masu tsada ba ni lokacin da zan ainihin ambata su amma ɗaliban ilimin makaranta kirkin da yawa Riyadu Salihin ya yi maganganu masu kyau masu alfarka yace hatta ka kunna rediyo ko ka kunna TV ko ka ce ka tada generator ya zanto gaba ɗaya ka isajin makwabcinka abinda zai zo da tsohon dannareta din yabuwa mutanen anguwa tsohon dannareta ba cike buwa mutanen anguwa su suna cikin duhu shi yana cikin haske kuma ga dannareta ya hana mun mafita bacci wallahi billahi haramun ne wannan bai halatta ba tutar da makwabci ne yin masa ta'addanci ne yana cikin abin da Allahu Usaimin ya kaka maganganu masu tsada a kai abu na karshe jama'an musulmi cikin haƙƙin makwabtaka dole ne makwabci ya jurewa mahawalar makwabcinsa akwai kuma maganganu da ma babuka gazali yayi wanda na gan su cikin iyawu so iyawu lumitin maganganu ne masu tsadan gaske akan abin da ya shafi harka ta makwabtaka ya lissafa suna nan da yawa ba lokaci ne amma ɗalibai mu karanta su za su karar da mu ƙwarai matuƙa cikin haƙƙin makwabtaka jama'an musulmi ka daure ka jure wa tutarwar makwabcinka wato in aka ce ba kyautatawa in aka ce ka ba makwabcinka haƙƙinsa ba fa ana nufin kawai ka kyauta masa ba ma ka yi haƙuri ka kauta kai ka yi juriya kan irin cutar wanda zai riƙa maka kar ka zanto ne yawan raci daga cutar wanda makwabtanka take maka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai mutane uku Allah na son su mutane uku Allah na kin su cikin mutane uku da Allah ke son su akwai waɗanda makwabtan su suke cutar da su suke yin hakuri ma'aikin Allah ya ce har mai rabawa ta raba ko wannan mutum ya shiru ya daina cutar da makwabcinsa ko kuma ma kai ka mutu ko shi ya mutu hadisi ne sahihi kan haka da haka ana bukatan wato juriya kan abin da ya shafi haƙƙin makwabci wani mutum ya zo wajen Abdullahi Mas'ud ya tambaya ga dan Mas'ud ya ce gaba ta malam akwai makwabci na yana cutar da liya zan yi ya ce da yadda ta hakuri shi ya saba ma Allah game da kai kai ka je ka ba Allah dangare da shi wannan jira haƙƙi ne da gaba ɗaya na makwabta a lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da wani makwabci ko fasiki ko mai sako ko mare kishi Abdi Yusuf ne halin na alade ko dan bid'a ko dan shi'a mun gane da kyau ya za ka yi a ga wannan littafi na zo da shi musamman dan na dan wato yi mana talhisi ne a kurkuje matuƙa littafin al-Imam az-Zahabi ne gaskiya a iya bincike na ban samu wani malami muhaqqiqi wanda ya rubuta littafi kaso kan akan abin da ya shafi makwabtaka ba in ba Imam Zahabi ba duk malamai duk ashabus sunan duk ashabul masama ashabul wato mutane masu masani dukkanin wato malamai da suka rubuta littafan hadisi da sauransu duk kowanne a cikin albirri wasila yakan kawo babin da ya shafi haƙƙin makwabtaka amma a ce malami ya ware kadai ya rubutu akan haƙƙin makwabtaka ban san wani malami ba in ba al-Imam Zahabi ba ga littafin shi Huququl Jar wannan littafi kunga ne kan ya tattaro hadisi ne da isnadu ba su bayanai ne yayi ba bayanan da yake ne wanda nake so in takaita mana su a kanti kancan littafin amma zai ce babu waje a fika za ka yi kawo hadisi illa kawai da yawa daga cikin waɗannan hadisan akwai da yawa daga cikin su da'ifai sai dai wani babban malami Nas'af bin Kamal al-Misri ya ga yayi wa littafin ta haƙiƙi ana masa alkunya a ce abu wato abu yako har ma yayi zairu ya sa wani ya kan kara wasu hadisi a karshe yace az-zairu ala huquqil jar shi ma kuma hadisi wani tafi ne ya kawo a karshen littafin ya ambata hadisi su ma masu kima matuƙa kan abin da ya shafi harkan makwabtaka abubuwan da ba musulmi al-Imam Zahabi yace in ka samu makwabci fasiki ko ka samu makwabci mai yawan saban Allah ya zaka mu'amalance shi yace in makwabcinka fasiki ne ba zai wuce ɗayan biyu ba ko dai ya zama yana bayyanar da fasikancinsa ko ya zama yana ɓuya ne ya yi a cikin daji yace in mai bayyanar da fasikancinsa ne kamar wanda ake kira wato makat al-makat shine mutumin da ake ba shi ushiri 1/10 na jarin da aka biya wani nau'i ne na dillanci mutumin dai da yake fasikanci a bayyane yace to abinda za ka yi har na ya kawo misali yace ko makwabcinka baya zuwa sallar jami'i ka umarce shi da abu mai kyau ka hana shi abu mummuna amma kuma cikin hikima kar ka ce za a ƙaurace mishi ga baki ɗayan ƙauracewa mun gane ko kuma kar ka riƙa mu'amala da shi dukkanin mu'amala ya zanto kana kusantar shi a wani ɓangare kana nisanta shi a wani bangare kana kuma masa umarni da kyakkyawa kana hawa masa hali da mununa in ya kai matakin tangarewa ya zanto shi laifin nan zai ci gaba da yi al-imamu za a bi ce ta kare shi sai gaba na biyu ce in makwabcin ka Yusuf ne mai halin alade mai sakin mata farkatai bai kula da matarsa ta aure yana da karancin gira yana da karancin kishi alghaira din sa kishin sa tana da karanci kware da gaske kuma gaba ɗaya mamnu'ul ghaira an hana masa kishi gaba ɗaya yace to irin wannan sai ka nisanci duk inda ka san matar ka za ta wuce ka ka ta jikin ta sannan kuma ya hana ka yace kaga yadda matar ka ta huda da matar ta ya da hankali kware matuka yace duk mutum mare kishi mabbacin ka da ke da kishin iyalin sa karye ya kakka yadda taka iyalin da tasa ya zanto ane gada karka yadda da wannan ja imamu zahabi da wasu maganganu masu tsada da ya kawo ga sunan ɗaliban ilimin mu je makaranta su in makwabcin ka kuma dan bid'a ne makwabcin ka ya za ka yi yace ka dan dan shi'a ne fa in kana daruka rafidiyan aw sajiba bid'atin kabira فإن قدر على تعليمه فإن قدرت على تعليمه وهدايته فهل يسأل إن ذاك إيه كرم تتشي ذاك إيه شيء تتشي كي يابو قدرتك وإن أجدت إن كاجد يابا ذاك إيه أبا فنجك كجاد كنك دغريشي شين فنجمك عنه كجاد كنك دغريشي كرك يدتك أو نشيشي kar ma ka rika musafaha da shi gadi in ma ba sun gadan shi a ne ba za ka raba shi da wannan shi an ba ya ce wala tusafih kar ma kai wato kar kai musafaha da shi wala takuna lahu musadiqan kar ka zanto abokin shi wala mu'ashara kar kai wata huda da shi wa tahawul auladika wa tahawul auladika ka kauda kanka da gare shi ya kuma ka ya bada fikin hudda da dan shi'a yake in dan shi'a ne makwabcin ka in zaka iya convince din shi ya daina shi'a ya dawo sunna to ka je kai in ba za ka iya haka ba yace ka kiyaye shi ba ko da Imam Zahabi karanta wannan littafi har sai kuma na karshe gaba na karshe kai in kanar jawi ya kujiyan aw nasraniyan in ya zanto kirta ne makwabcin naka fa ya za ka yi yace to fa in har makwabcin ka kirista ne fa in kana jaruka yahudiyan aw nasraniyan fi dar aw fi suqi aw fi bustani fa jawuhu bil ma'ruf wa la tu'dhihi wa la tuwaddahu fawqa al qadr alladhi lahu wa ma adri ma aqulu laka fi qabul hadiyatihi fi idihi wa sunnati wa sunanihi wa kadha da'watihi iyyaka yawma idihi wa sunanihi yace in har kirista ne dan makwabcin ka ko a kasuwa ko a wajen wani hudda ko a gida ko a anguwa yace abinda zaka yi ka rika masa umarni da kyakkyawa amma kuma kar ka cutar da shi kar kuma ka kaunace shi irin kaunan da ta wuce wanda aka ya halatta a yi wa ainihin kafirai sai dai ni gaskiya ban san me zan faɗa maka ba ban san me zan ce maka ba da Imamu Zahabi dangane da karɓan kyautansa a ranar Kirsimeti yace ni wannan ne ba kaji manyan ba dai don Allah Zahabi yana cewa ban san me zan ce wala ajri ma aqulu laka ban san an sadda ban baka ba fi kabuli kadiyatihi wajen karban kyautar sa fi idi a ranar kiyamaci ban san menene an san wannan ba ko kai wani ne abinda baka sani ba kace baka sani ba yace haka kuma in ya gayyace ka wajen idin sa san sai yace to fa in waka azalika fil umri marratan fala ba'asa in ya zama so ɗaya ne tak za ka karɓi kyautar da zai baka na kirsu maji a rayuwa ya ce to wannan babu laifi ba a yi ta maimaitawa ba wannan mu je mu samu wannan littafin babban malami al-imamu ibnu taymiya al-imamu ibnu taymiya yana ya rubuta littafin iktiza'u sirat al-mustaqim mukhalafati ashabul jahim mu samu fatkul ma'in kirkin da ainihin bin falewa wannan littafin za mu ji masu zaluma tsada a kan wannan ya yi zantuttuka ga sanan masu yawa jama'a mu je mu samu wannan littafin da shi hukukul jar a ƙarke jama'a duk wanda zai zauna a gida ko na haya ko na mallaka ka tabbatar da cewa ka zaɓi shi ne gaban mu na ƙarshe ka tabbatar da cewa ka zaɓi wanda zai zanto makwabcinka ba kowane ɗan hauma-hauma kowane ɗan harma gaga ne zai zanto makwabcinka ba sai ka gaya ka tantance shi ka tashi annabi ya ce abu guda huɗu suna cikin dacewar rayuwa na ɗaya dai ka samu mata ta gari na biyu ka samu gida mai yalwa na uku kuma ka samu makwabci na gari na huɗu ka samu abin hawa mai kyau mai lafiya mun gane ko abu hudu kuma suna cikin takaici da wahala na nan duniya sai annabi ya faɗi shi so yin waɗannan abubuwa hadisi ne sai Imam al-Hakim ya ambata yana ya ambace shi yana a cikin al-mustadrak ala sahihai yana cikin sunan sahiha sannan Abu Huraira Allah ta'ala kara masa yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu billahi min jaris su'i fi jaril maqama ina roƙon Allah ya raba ni da mummunan abu mummunan makwabci a darul maqama wato nan duniya kenan yake ne ba yace fa inna jaral badiya yatahawwalu domin ai in abokinka ne a wanda hakanya ta hada ku ko wannan business ya hada ku wannan lokaci kadan ai wannan za ku rabu amma wanda yake zama ga gida ga gida tsawon rayuwa ba kenan ana tare annabi yana neman tsarin Allah daga wannan a wani hadisi ingantacce da Imam an-Nasa'i ya fitar hadisi ne haka so da yawa tun da dama Larabawa suna cewa ar-rafiqu qabala at-tariqi wal jaru qabala at-jari ka fara neman abokin tafiya kafin ka samu hanyar tafiya ka fara neman makwabci kafin ka samu gida barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa naffa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wasikril hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم gode muna godiya ga malamin bisa ga wannan karatu da ya mana ya gabatar da karatu akan haƙƙin makwabta. Allah ya saka mu da alkhairi. Game da dan abubuwan da na samu na warewayo bisa ga al'amarin karantarwa da ba da ya mana al'amari ne faɗi wanda ba da ya karanta da mutum ne hakuri da dan abu da ya samu. Da farko ya fara da kalmar al-jaru wanda ya nuna cewa haƙiƙa tana da ma'anoni masu yawa a bisa harshen Larabci. Don haka wato ake shawartar ɗalibai na ilimi wato zama masu yin hattara wajen fassara kalmar idan sun gama ita a cikin ayoyin Alƙur'ani. Allah ya samu dace. Sai abu na biyu shi ne game da wanda kuke zaune a gari ɗaya maƙwabcinka ne balle kusa da gida ɗaya ko gona. Wato duk wanda ya kasance cewa kun yi makwabtaka wato kun kasance kuna wuri guda to ana ɗaukar shi a matsayin maƙwabcinka a musulunci. Iyakace haddin maƙwabtaka ana ɗora shi ne bisa al'adar gari don dukkan hadisan da aka ruwaito bisa gidaje 40 wato gaban gare ka bayan gare ka ko auni ko kuma dama to an nuna cewa ba ingantattu ba ne saboda haka nan wato za ka dora fassara ko kuma waɗanda suke makwabtanka a unguwarku bisa al'adar garin. To amma wanda ya fi kusa da kai to shi ne ya fi girman haihu. Sannan malamai sun yi saɓani game da wato nau'o'in wato makwabta. To amma a taƙaice abin da na fahimta daga abubuwan da malamai ya karantar da mu wato an kasa makwabta guda uku. Akwai makwabci na farko wanda yake da haƙƙi uku wanda yake ga shi makwabcinka ne musulmi ne sannan kuma kun haɗa dangantaka da shi. Sannan akwai makwabci da haƙƙi biyu wato wanda ya kasance makwabcinka kuma ya kasance musulmi amma babu dangantaka da shi. Sai mai haƙƙi guda ne kawai wanda yake makwabcinka wanda ba musulmi ba kuma shi ya kasance cewa ba ɗan uwan karin jini ba. To wannan yana da haƙoƙi guda biyu. To kuma a cikin abin da fahimta malam ya karantar da mu cewa babban maƙwabcinka shi ne abokin zamanka wato matarka abokin zamanka. Saboda haka ita ce ta girman haƙƙi a cikin maƙwabta. Abu na gaba shi ne kyautata ma maƙwabci ko da ba musulmi ba ne. To wannan al'ada ce wanda ke kyakkyawa ko a zamanin jahiliya ba ne a musulunci. Domin Balarabe wato yana alfahari da kasancewar maƙwabcinka ya rage ya ba masa ko kuma maƙwabtarsa wato ya kasance cewa yana da kyakkyawar maƙwabtaka da maƙwabtarsa. Amma yana jin zafi ko kuma yana ganin abu ne da abin da ya kasance cewa yana nuna maƙwabtarsa. Sannan sannan malam ya kawo mana haƙƙoƙin da ya kamata mu kyautata mu kiyaye lokacin wato zamantakewa da maƙwabtanmu. Na farko da cikin su shi ne kyautata masa. Na biyu kamewa daga cutar da shi. Sannan abu na uku ciyar da shi idan ya buƙatu. Yi mishi nasiha idan ya buƙatu wato ya karɓa san shi yana aikata waɗansu ayyuka waɗanda ke bai yaƙi ko kuma kana iya mishi nasiha ko kai mishi nasiha yana wannan aiki a kanka. Tarayya da shi cikin farin ciki ko aka san haka shi ma ana buƙatar ya kasance yana da cikin haƙƙoƙin maƙwabcinka a kanka. Lokacin da yake cikin farin ciki ka nuna farin ciki ka taya shi gwargwadon al'amari ko kuma haƙƙi na shari'a. Haka nan idan ya shiga cikin abubuwa da baƙin ciki to shi ma ka nuna baƙin ciki musamman iyakacewa a kan al'amari na shari'a. Sannan abu na gaba shi ne tallafa mashi lokacin da ya shiga cikin wani hali na kakalika to ka tallafa mashi ba ka tsaya kana mishi wato dariya ba. Sannan barinsa ya jingina gidansa da gidanka wato idan ya buƙaci haka to shi ma yana da wannan haƙƙi ka yi mishi wannan wato ka ba shi wannan dama. Sannan jure ma matsalolinsa da yin haƙuri da su da cutarwarsa to wannan ma yana da cikin abubuwan da ake buƙata maƙwabci ya ba ɗan uwan maƙwabci. to sannan kuma malamin ya jawo hankalin mu ko kuma ya karanta da mu yadda za mu mu'amala da makwabta wanda yake fata kai musamman wanda yake makwabta bid'a da kuma ɗan shi'a muna fata Allah ya albarka ga abu da muka ji ya kuma ba mu ikon tabbatawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ahora, 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 ahora,